Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Alhamis. Daya ga watan Fabrairu shekarar 2018 akan mitoci 60, 49 da kuma 40. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kubasin Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugabannin nahiyar Afirka na dab da buƙatar shugaban Amurka Donald Trump ya fito bayyana jama'a neman afuwa kan kalaman ɓatanci da yi, amma suka canza shawara. Ministan harkokin cikin gida na Kenya ya gargaɗin cewa za a iya kama shugaban adawa Raila Odinga dangane da bankin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane da aka yi. Shirin shugaba Donald Trump na sake tsarin shige da fice ya janyo suka daga ƙungiyoyin raji da ke da matsaya ɗaya kan batun.
To kuma kun ga wajen labaran, za ku ji cewar wasu 'yan gunar baƙin wake guda biyu sun kai hari a Dalori a jihar Borno, kuma sun kashe mutane 5 suka jikata wasu 39. To kowane irin hali ake ciki ne?
To mutane hankalinsu a tashe sun ruɗe, muna kira ga mutane yanzu su kwantar da hankalinsu, jami'an tsaro sun dawo.
To sai kuma kungiyar Miyati Allah ta yitar da Allah wadai da kashe wasu Fulani matafiya su 7 a jihar Benue, tare da yin kira ga gwamnati ta binciki lamarin.
A yi bincike a gane wa'anda suka yi wannan abu, sannan kuma a fahimci wannan abu kan siyasa ne ko niyya ne na gamawa da wani kabila.
Za ku kuma ji cewar hukumar wato 'yan sanda na jihar Plateau kenan sun kama wasu mutane da suka kashe wani yaro kuma suka sace mai wato dabbobinsa. Bayan haka kuma Grace Alheri Abdu da tafi da shirinta na dubin iyali, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Shugabannin nahiyar Afirka na dab da buƙatar shugaban Amurka Donald Trump ya fito bayyanar jama'a ya nemi afuwa kan kalaman ɓatanci da aka ce ya yi a kan nahiyar Afirka da baƙin haure, amma sai suka canza shawara a cewar wannan rahoto. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta rubuta martaninta ga shugaban a taron ƙolin da ta gudana cikin wannan makon. Martanin da aka rubuta na gargaɗin kalamin Trump na ɓatanci da nuna ƙabilanci ya saka dangantakar Amurka da ƙasashen Afirka cikin haɗari. Ta ce shugabannin Afirka sun yi mamaki ga kalaman da aka ce Trump ya yi. Abin baƙin ciki ne da mamaki kan ƙasƙantar da mutanen da suka fito daga nahiyar da ma waɗanda ba farar fata ba da gwamnatin Trump ke yi. Amma sai ƙungiyar AU ta yanke shawarar ƙin fitar da wasiƙar. Tana mai nuni ga wasiƙar da Trump ya rubuta ranar 25 ga watan Janairu, wadda cikinta ne Trump ya ce yana buƙatar wata ƙarganin mutuncin Afirka. Ya kuma bayyana cewa sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai kai ziyara Afirka a watan Maris. Haka kuma Trump ya gana da shugaban ƙasar Rwanda Paul Kagame a gefen taron ƙolin tattalin arzikin ƙasashen duniya a makon da ya gabata. Yanzu haka dai Kagame shi ne shugaban ƙungiyar AU, ya kuma ce ya kamata AU ta samu hanyar yadda za ta yi mu'amala da Trump.
Ministan harkokin cikin gida na ƙasar Kenya ya yi gargaɗin cewa za a iya kama shugaban adawa Raila Odinga dangane da bikin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane a ranar Talata. A halin da ake ciki, hukumomi sun ce an hana gidajen yaɗa labarai na cikin gida yaɗa wannan bikin da aka yi a ranar Talata har sai an kammala bincike. Ministan cikin gida Fred Matiang'i ya ce bikin na nada Raila Odinga wani yunkuri ne na haɓarar da gwamnati. Biyo bayan wani taron manema labarai da ministan ya yi a jiya Laraba, gidajen yaɗa labaran ƙasar Hassan rawaito cewa an kama wato aƙalla mutum guda, wanda ya zama lauya kuma ɗan majalisar adawa wanda yake tsaye tare da Odinga a lokacin da ake rantsar da shi. Wani masanin shari'a ya faɗa wa muryar Amurka cewa abu ne mai wahala ga hukumomi su kama Odinga, saboda a bikin rantsar da shi ba a kira shi a matsayin shugaban ƙasar Kenya ba. Yanzu haka a shafinsa na Twitter ana bayyana shi da suna mai girma.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirin shugaba Donald Trump na sake tsarin shige da fice na janyo suka daga kungiyoyin raji da ke da matsaya daya akan batun. Cibiyar nazarin shige da fice da ke birnin Washington DC, CIS, da ke goyon bayan kayyade shirin shigowar baki, wadda ta goyi bayan da yawa daga cikin matsayar Trump akan baki. Ta faɗi jiya Laraba cewa tsarin shugaban shine yin afuwa ga bakin haure miliyan 1,800 da suka shigo aka shigo da sunan Amurka ta barauni a hanya. Director cibiyar CIS Jessica Vaughan ta ce shirin Trump na kayyade yawan mutanen bakin hauren da za su iya kawowa Amurka zai dauki shekaru wajen batawa mutanen da suka cancanta a basu takardun su rai dake karkashin shirin daka na tsohon shugaban Amurka Barack Obama wanda zai kare cikin watan Maris. Kungiyoyin kare yanci na suka shawarar shugaba Trump na ci gaba da barin gidan fursunan sojoji dake Guantanamo Bay a kasar Cuba. A jawabinsa gaban 'yan majalisu na ranar Talata ya ce zai cika wani alkawari ɗaya da ya ɗauka bayan da ya amfani da ƙarfin mulkinsa wajen sa hannu a wata doka wadda ta soke dokar shekara ta 2009 da shugaba Obama ya alkawarin rufe shi. A lokacin da yake jawabin, Trump ya ce irin waɗannan gurare suna da muhimmanci wajen tabbatar da ganin Amurka na da ikon riƙe 'yan ta'adda a faɗan da ake da 'yan ƙungiyar ISIS da Al-Qaeda.
A jiya Laraba, hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta FBI ta ce tana da matukar damuwa akan sahihancin bayanan sirri da 'yan majalisun 'yan jam'iyyar Republican suka yi, wanda ke nuna wariya da ma'aikatar shari'a ke yi wa shugaban ƙasa Donald Trump. Hukumar FBI ta ce ba ta samu isasshen lokaci ba wajen nazarin bayanan mai shafi hudu kafin wakilan jam'iyyar Republican masu rinjaye na kwamitin tattara bayanan sirri su kada ƙuri'an amincewa a fitar da bayanan ga jama'a, wanda yanzu haka Trump ke nazari. Ya zuwa yanzu dai shugaba Trump bai fitar da bayanan ba tukuna. Amma kuma a wata hira da kamaran gidan talabijin ta ɗauka a wajen taron jawabin da ya yi na ƙasa a daren Talata, Trump ya faɗa wa wani ɗan majalisa cewa yana goyon bayan fitar da bayanan. Mataimakin sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Raj Shah ya faɗa wa muryar Amurka jiya Laraba cewa ana nazarin bayanin kuma ana jinjina duk wasu shawarwari a kan matakin da za a ɗauka. Da aka tambaye shi ko yaushe za a fitar da su, sai ya ce suna duban lokaci da ya kamata.
Mutum guda ya rasa ransa wasu da yawa sun raunata a lokacin da wani jirgin ƙasa na Amtrak da ke ɗauke da wasu 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Republican ya yi karo da wata motar ɗaukar shara a jiya Laraba a kudu maso yammacin jihar Virginia. Rahotanni na cewa mutumin da ya mutu fasinja ne a motar ɗaukar sharan. Babu wani mutum da ke cikin jirgin da ya samu wani mummunan rauni a cewar kamfanin jirgin Amtrak. Ko da yake an ɗauki ɗan majalisa Jason Lewis da wasu mutane da dama da suka samu ƙananan rauni zuwa asibiti. Hukumar tabbatar da lafiyar matafiya ta NTSB ta aika da tawagar masu bincike zuwa gurin da hatsarin ya faru. Binciken NTSB dai na iya ɗaukar shekara guda zuwa sama da haka kafin kawo ƙarshe. Earl Wiener da ke zama memba a hukumar ya faɗi jiya Laraba cewa binciken ba za su wasu masu binciken ba za su yi bayani akan kowane abu da ake tsammanin ya haddasa hadarin ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wasu 'yan kunar bakin wake sun kai hari a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira da Lori Camp a jihar Borno da misalin karfe 8 na dare a jiya Laraba, inda suka kashe mutane 5 suka kuma raunata wasu 39. Injiniya Ahmed Sautumi shi ne shugaban hukumar samar da agajin gaggawa a jihar Borno, ya kuma yi wa wakilinmu Haruna Dauda ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dan kunan bakin wake wadda guda biyu, daya a cikin Dalori Quarters din, daya kuma a cikin sansanin FCT na Dalori Camp din, wanda na ci waje din bai samu ya illata mutanen mu ba, ya ji wa mutum daya mai shi kuma na camp din ya samu ya zo cikin majalisa inda mutane suke firansu, wanda ya kashe mutum guda 5 a cikin camp din kuma ya raunata mutane kamar 39. Wanda yanzu duk haka da nake magana mun kawo su a specialist na general hospital kenan kuma duka ana musu magani na akan su.
To wannan ɗan kula bakin wake mata ne ko maza ne?
Namiji ne daya da kuma namace guda. Cikin kankani ne kuma yau ne na farko wanda kankani da ba kankanin da ya kai ta girma a cikin Borno State gabaki daya. To mutane hankalin su a tashe sun ruɗe, muna kira ga mutane yanzu su kwantar da hankalin su, jami'an tsaro sun dawo kuma an zagaya baya da polisa da sojoji gabaki daya.
Kamar tun wannan shekara da aka shiga an taba samun irin wannan tashin kuna bakin wake a wannan sansanin ko kuma wannan shine karo na farko?
Wannan shine karo na farko ma a cikin wannan sansanin. Amma dai sun sha zuwa ta baya, wato da noritu wadda Allah ya ba su nasara.
Na kuma tuntuɓi ɗaya daga cikin mazauna rukunin wannan gida tun da Laure Quarters din, wanda shi ya mun ƙarin bayani game da tashin wannan ɗan kundal bakin waken da bai samu nasara ba kamar haka.
Shagunan waje na bakin kwalta ne, ɗayan na bakin angoma da ɗayan kuma wuya a cikin IDC camp din ne, amma na angoma da lafiya ba wanda ya ji ciwo ba.
Sai
sun yi sakin nata tun farko, aka aska mata mota, hasken mota ana ta harbin ta da dutse sai ta tayar wasu.
Okay, da tana ne zuwa masallaci ne?
Ko masallacin ne ko kuma ainihin shagon ne ɗan yaran shagon yana akwai dan majalisa ana dan su injini ne a wajen aka yi sa a kenan an gane ta tun farko.
Wannan al'amari na kunnar bakin wake dai ya hukuna a wannan yankin da Lori wanda yake daga baki bakin garin Maidugurin, kuma na kan hanya ne ta tashi daga garin Maiduguri zuwa Kwandiga, wanda kuma ta kasance ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnatin jihar Borno suka haramta bi a shekaran jiya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kowa da la'a gaida Haruna Dauda. Ƙungiyoyin Fulani a Najeriya sun yi tir da Allah wadai da kashe wasu Fulani matafiya a jihar Benue tare da yin kira ga hukumomi su yi binciken kwakwaf a kan wannan al'amarin. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Su dai Fulani da aka kashe sun ko taso ne ma daga jihar Adamawa su 11 inda suka ɗauki shatar mota domin zuwa jihar Kogi, to amma ko sai direbansu ya ratse zuwa tashar mota na garin Boko. Kuma shigarsu ta shirke da wuya, sai wasu matasa 'yan banga suka farmuzo da yake tabbatar da faruwar lamarin. Mafindi Umar Dambram da ke zama shugaban kungiyar Miyetti Allah na Jihar Arewa maso gabas ya ce yanzu haka suna cikin halin zulumi na faruwar wannan kisan gillar.
To sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin da ya faru yau abu ne wanda ya bamu mamaki, ya girgiza mu kuma ya kada mu. Za mu yi mamaki a ce a Federal Highway da ake bi daga nan Yola zuwa Taraba zuwa Benue fita Abuja, an tsare Fulani makiyaya a cikin motar suna hanyar su da wucewa cikin kasan Benue har an je aka musu kisan gilla, a inda aka kashe mutum 7 sannan 2 kuma suna asibiti a kwance a yanzu. Wannan abu ya dauki sabon salo. Muna nema gwamnatin tarayya tunda tace ta tura sojoji don su tabbatar da zaman lafiya a jihar Benue, a yi bincike a gane wa'anda suka yi wannan abu, sannan kuma a fahimci wannan abu kan siyasa ne ko niyya ne na gamawa da wani kabila. Wannan abu mu a yanzu ya dauki wani salo wadda muna ganin in ba a ɗauki wani mataki na gaggawa ba, hanyar Abuja zuwa Benue zuwa Taraba ko Adamawa ya yanke kenan. Wadda muna Allah wadai da faruwan wannan abu, ba mu ji daɗin abin da ya faru ba. Gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na gaggawa.
Shi ma da yake ƙarin haske, shugaban kungiyar Miyetti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru ya ce abin takaici ne abubuwan da ke faruwa yanzu a jihar Benue.
Wannan ko muna Allah wadai da waɗanda suka aikata wannan, ko muna kira ga jami'an tsaro da a gaggauta kama waɗanda suka aikata wannan laifin, kuma a gabatar da su a gaban hukuma. Kowa ya san abinda ake waɗa mutane na ƙarya a ƙasa, kuma abinda muke waɗa mutane cewa lalle wannan abu akwai lauje cikin naɗi cikin shi.
To sai dai kuma da na tuntuɓe shi cikin dare, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Benue Julia Moses ya ko tabbatar da faruwar lamarin, inda ko ya yi komin ma da wata sanarwar da rundunar 'yan sandan jihar ta fitar. A sanarwar, binciken farko ya nuna waɗanda aka kashe matafiya ne daga Jalingo wanda ke kan hanyar ta zuwa jihar Kogi. Yanzu haka akwai waɗanda aka kama, kuma ana ci gaba da bincike, kuma tuni ma har an kafa dokar hana fita a garin domin ko a tabbatar da doka da oda, a cewar rubutacciyar sanarwar da 'yan sandan ta fitar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. 'Yan sandan jihar Filato kuma sun cafke wasu mutane da ake zargin su da kashe wani ɗan yaro mai shekaru 7, kuma suka sace masa dabbobi. Zainab Babaji na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Ondi Adi a taron manema labarai da ya kira ya bayyana cewa a ranar 26 ga watan Janairun wannan shekara ne da wani mai suna Alhaji Ibrahim Usman ya kai rahoto caji office da ke Laranto cewa wani balaya haya ya kawo masa shanu 15 da tumaki 14 don ya ajiye masa bisa cewa zai je ya nemo ɗansa. Da 'yan sandan suka fara bincike suka tarar shanun na wani ne mai suna Ibrahim Haruna da aka sace a yankin Agigi da ke ƙaramar hukumar Basa.
Balam Yaya Mohammed. He now lured this boy with some other persons somewhere else in the bush and killed the boy and made away with the 15 cows and 14 sheep.
Yace Bala Yaya Muhammad ya yaudari yaron da taimakon wasu mutane a cikin daji ya kashe yaron ya kore shanu 15 da tumaki 14. Commissioner 'yan sandan yace suna kan bincike don gano duk waɗanda ke da hannu a lamarin da niyyar hukunta su. Shi ko wanda aka sace wa shanun Ibrahim Haruna ya mun ƙarin haske.
Abin da ya faru na ba Salisu amanan sanu. Ga wanda ya banci ma yaron yayi man kiyo ya taimake ni kiyo. Yace man har ga Allah Ibrahim karka ji kome zirki wannan amana. Na ce to ga yaro shekara 7 ba zai iya je kiwo sawunan shi daya ba, amma in na baka sawunan ka karka zo kare ba sawunan shi yaro ya je kiwo sawunan shi daya domin bai isa bebebe da shi da sanu ba. Ya ce man ba komai. Ya je kiwo can zuwa karfe 8 na dare ya kira ni a waya ya ce man Ibrahim fa sanu ba su dawo ba. Na ce ya me ya faru haka? Ya ce da sanunsa da sawuna ba su dawo ba. Can daga baya kuma ya sake ya kira ni ya ce fa Ibrahim sanunka ne kai ba su dawo da yaronka ba. Na ce me ya faru haka? Ya ce man wai yana ban komfilin wai ya baya birma wani sanu ne abokin shi makwabcin shi shine ya je kiwo. Na ga abun akwai munafin shi a ciki. Na ce masu fito man da yaro na ya mun fara kuka a waje. Na mutane sun ba mu hakuri sun ce mana ga wajen da suka je kiyo. Sun ce mana sun je kiyo a wajen gidan zu. Ya ce mana sai ya je kiyo a gidan zu an kama mashi sanu. Mun je mun tambaya a gidan zu ba akuya ba yaro. Shine Salisu da ya ban labari wai ai ga wanda ya je kiyo kuma da ya dawo ya wanke wandonsa. Shine an kai shi tas a binkisi yaro a gane me ya faru. To hedin nan da ya mashi abu na hukunci kuma ya amsa shine ya kashe yaro.
Shugaban kungiyar Miyati Allah reshen karamar hukumar Basa Umar Dakare shima ya tabbatar man da aukuwar lamarin.
Yaro mu wanda yake shekaran shi 7 muka bashi shanu ya je kiwo. To da ya je kiwo shine sai wani daga cikin abokanansa da kiwon sa ya ci amanan sa ya je ya kashe shi. To da ya amsa kuma sai ya je ya nuna mana gawa yaro aka dauki yaro aka je aka yi masa zana'ida yanda musulunci ya tanada.
Karamar hukumar Basa dai a yan kwanakin nan ta sha fama da rikicin manoma da makiyaya da yayin sanadin rasa rayukan mutane da dama da salwantar dukiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji. Waɗannan labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka boy ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya nike da menene duniya.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan shawo kan cin zarafin jama'a a cikin iyali, kama daga ma'aurata da 'ya'yan da suka haifa ko kuma 'yan riko ko masu aiki a ƙarƙashin su. Yau shirin domin iyali ya karɓi bakuncin uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari, wadda ganin munin wannan lamari ya sa ta haɗa kan ƙungiyoyi da masu ruwa da tsaki da nufin ba da gudunmawa a yunƙurin shawo kan lamarin. A cikin hirarsu da wakilin mu Hassan Maina Kaina, Hajiya Aisha Buhari ta yi ƙarin haske game da taron.
Taron dama mun yi niyyar yi ta da daɗewa, Allah bai sa mun yi shi ba sai wannan lokacin. To kuma ya zo ya haɗu da wani abin da ya faru kwanakin baya, wanda a mata da miji suka yi fada har miji ya rasa ran shi. To mutane da dama suka yi ta mun magana, na ce musu ai dama ina da niyyar yin wannan abin kuma Allah ne bai sa na yi shi ba har zuwa yanzu. Taro ne wanda ni na shirya ta a haɗe da UNFPA, wani tallafi na United Nations. To mun haɗa kai ne da su don dama suna nan Najeriya suna aiki kan cin zarafi da sauransu, suna abubuwa da yawa. To sai na ɗauki wannan fannin nan na cin zarafi. So yau muna launching program ɗinmu na War Against Abuse, yaƙi ne ga cin zarafi ta kowane iri, cin zarafin yara, safara da mata da maza, cin zarafin gajiyayyu ko tsofaffi, faɗa tsakanin mata da maza, matan aure da mijinta da kuma ƴaƴa da iyayensu da sauransu. Duka yanzu za mu zauna mu duba yadda abun yake tafiya tare da tsarin mulkin ƙasar na abubuwan da yake cikin tsarin mulki da abubuwan da babu. Kamar yanzu misali rape case din nan, fyaɗe da kaina a Kano na je na ga wata asibiti, to akwai wasu ƙungiyoyi da suke bin maganan fyaɗen, to mun dai fara samun nasara. To shine muke gani gara mu tattara gaba ɗaya mu zauna mu gani hukuncin da ake ba wa'anda suka yi fyaɗen nan ba tsanani din nan. Shi yasa mutane suke ta ci gaba da yi, su kuma iyayen su yi shiru su ci a rufa musu asiri kada ƴaƴansu su girma ko ba su yi aure ba da me. To su kuma sun ɗauki wannan ɗin kaman ba mai magana, so a ci gaba da yi har ma abokin uba ya yi ma ɗan ƴar abokinsa ko ɗan abokinsa da sauransu ba abin da bai faruwa. To yanzu akwai wani ma wanda aka ce da aka yi faɗin aka ce ma wata a cikin kotu ɗin ne aka ba ta 10,000 aka ce ta je ta duba lafiyan yarinya. So wanda ya faɗin shi ya tafi. So kaga irin wannan abubuwan abu ne na tashi hankali ga wurinmu mu iyaye mata. Shine yanzu muka haɗa kai gaba ɗaya da ƙungiyoyi 27 a Najeriya wanda suke zaman kansu suna tallafa ma jama'a ta kowane hanya ne na cin zarafi.
Idan muka duba a matsayinki na uwa, waɗannan ire-iren wato abubuwa na fyaɗe yana faruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Wasu suna ganin cewa kamar akwai matsalan hukunci, kamar wato babu wani kwakkwaran hukunci ko kuma matakan da ake bi domin tabbatar da laifin fyaɗe yana da tsauri da gaske. Ba ki ganin akwai buƙatar misali a ce majalisar ƙasa a sake duba yanayin wannan doka sannan kuma ƙara gyara hukunci?
Shine insha Allahu za mu zauna mu tattauna mu gani hukuncin da ake musu in yayi kadan a ƙara tsanani kowanne abu ya fitar mishi da haƙƙin shi. Dama a cikin mulki yadda mutane za su yarda da mulki shine a fitar ma kowa da haƙƙinsa. To shine wannan da ni ƙungiyata ta Future Assured mun haɗa kai da ƙungiyoyi guda 27 za mu zauna mu tattauna. In mun gama tattaunawa za mu fitar da sakamakon tattaunawanmu sai mu nemi majalisun kuma sai mu gaya musu ga abinda muka ga ko hukunci yayi kadan ko yayi yawa ko gwamnati ba ta kare mutane sosai da sauransu. Duk dai in mun gama za mu san mene da yake za mu hadu da wanda suka fi mu ilimi da experience da kome da kome za mu hada da su. Abinda mutane nan suka zartar shine za mu dauka sai mu yi gaba da shi. Kamar alal misali zuwa na Kano State ina jiko MD ne na CMD ne na asibitin wanda muka hadu da shi yake mana bayani yace suna da section gaba daya na treatment irin na rape da zara an kawo yarinya to ba wani binciken da za a yi, dole ne attending to yarinya din a take nan yanke za a yi kome da kome ko operation kome za a mata saboda yawanci duk suna shiga suna zubar da jini da sauransu. To nace masa anan asibiti aka sa wuri musamman na wanda za a karbi irin wannan emergency din. A police station ma ya kamata a tsara inda za a karbi irin wannan case din a take fara hukunci idan ya je kotu kada ya wuce sati 2.
In muka duba batun miyagun kwayoyin nan musamman a nan arewacin Najeriya, idan muka duba yadda wannan abun ya zama annoba musamman tsakanin matasa da kuma mata, wane kokari kike yi dan gane da shawo kan wannan lamari?
Maganan shan kwaya magana ne wanda ta riga ta addabi arwacin Najeriya kowa da kowa sani. Kusan a gidaje 10 in ka irga maybe guda 8 suna da kangararru akan shan kwayoyi. Kuma har yanzu na ji mamaki yadda ba a maida shi abu ne na muhimmi wanda za a sami shi ido akai ba. To amma a matsayinmu na matan shugabanni akwai kungiya na matan gwamnoni ta Arewa suka hada kai suka samu waɗanda suka kure akan yadda za a yi a maida yaran kan hanya mai kyau. Sun zauna sun tattauna da su. Yanzu shekara mai zuwa cikin January insha Allah za a bude rehabilitation center guda ɗaya za mu yi launching din shi wanda muna neman goyon bayan gwamnoni su tallafa ma matan su because mu mata mu muka fi zama kusa da yara kuma al'umma ma in ba mata ba yara babu al'umma. So muna roƙon gwamnoni musamman Northern Governors Forum su taimaka yadda za a yi a tallafa ma matan nan kowane jiha mu samu rehabilitation center guda daya wanda zai ringa duba yadda za a duba yaran nan a cire kunya ringa kai su ana abun nan din su ana maida su kan hanya.
Excellency ke uwa ce, ya kike ji idan aka ce matsalar kwaya da kuma shan kayan maye yanzu ya yawaita ba ma tsakanin yara mata ba, a'a hatta matan aure a cikin gidaje abin ya zama ruwan dare?
Eh, haka din ne, especially a Kano kamar yadda muke ji labarin, wato yawanci duka suna zaune ba abin da suke yi, matan ba su da sana'a kuma sun dora ransu akan mazajin sai abin da suka ba su, su ma mazajin ba wani abun kirki ne suke samu ba, to wannan yana jefa su cikin wahala da yawa. Kamar yanzu ina ba da hanya da mata su fito su koyi sana'a, muna bin jiha-jiha, muna Bauchi, mun je mun yaye wanda suka koyi sana'a su kusan da 1,000 haka muka yaye su, already mun riga mun yi a Kano kamar mutum 2,300. So duka dai in za a samu gwamnonin su tallafa ma matan su, su ma matan da ba su da sana'a dina musu hanya su koyi sana'a, in kuma sun koyi sana'an a ba su dan tallafi kadan, in kuma an ga ba a ba za a iya bada wannan tallafin ba kowa da kowa, sai a bude wani wuri musamman na wannan sana'an, kowa ya shiga yayi ya biya dan kudi kalilan ya tafi.
Ban sani ganin cewar akwai batun rashin sanin yanci da dama, in an sami matsaloli na fyaɗe iyalai da dama in aka yi wa ƴaƴansu fyaɗe sun gwammace su yi gum da bakin su, wanda hakan ka iya shafar rayuwar yarinyar a nan gaba. Wane hoɓɓasa kike yi domin ganin cewar an shawo kan wannan matsala domin a fito a nemi ƴancin duk yarinyar da aka zalunta?
Muna tunanin wannan dai mun gama wannan taron da zamu ƙara yi, zamu yi ne musamman da malamai da sarakuna, don su ne su suke da faɗi a cikin al'umma, kuma in sun yi magana kowa zai ji su, kuma zai dauki mataki da sauri fiye da mu matan mun yi magana.
Hajiya Aisha Buhari, uwar gidan shugaban Najeriya. Binciken da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Clean a takaice ta gudanar na nuni da cewa ana cin zarafin mutum ɗaya cikin uku a cikin iyali, yayin da tashin hankali da gallazawa abokan zama ke karuwa. To nan gaba a shirin za ku ji tattaunawa da shirin yayi da masu ruwa da tsaki da nufin neman hanyar shawo kan irin wannan matsala. A ganinku, menene ke haifar da cin zarafin ƙananan yara ko abokan zama a cikin iyali, kuma yaya za a iya magance wannan matsalar? Sai ku kasance tare da shirin domin iyali. Muna godiya ga bakuwar tamu uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari da ta bamu damar tattaunawa da ita. Yanzu a madadin wakilinmu Hassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To madalla, yanzu kuma ga labarai ta kaice.
Shugabannin nahiyar Afirka na dab da bukatar shugaban Amurka Donald Trump ya fito bayanar jama'a ya nemi afuwa akan kalaman batanci da aka ci yayi akan nahiyar Afirka da bakin haure, amma sai suka canza shawara a cewar wani rahoto. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta rubuta martananta ga shugaban a taron ƙolin da ta gudanar a cikin wannan makon. Ministan harkokin cikin gida na Kenya ya yi gargaɗin cewa za a iya kama shugaban adawa Raila Odinga dangane da bikin rantsar da shi a matsayin shugaban mutane ranar Talata. A halin da ake cikin hukumomi sun ce an hana gidajen yaɗa labaran cikin gida ya yaɗa bikin ranar Talata sai an kammala bincike.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga al'umman gari, musamman masu mabiya harkar kwallon kafa na rasuwan Alhaji Sulaiman Bremer da aka fi sani da Alhaji As, wanda ya rasu jiya, kuma za a yi jana'izarsa da ƙarfe 2 an jima a birnin Accra, da kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidaddiko a Kumasi Yalwa ke da na rasuwan Hajiya Rahilu, wanda za a shafa addu'anta yau Alhamis da safe nan idan Allah ya yarda. Allah ya ji kansu ya sa dukkaninsu sun huta. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa da musamman Sarfilu Hashim Guman da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ba da umurnin Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan safiyan Jimmy Cook Baba ya koma ke rike sallama, sai an jima da hantsi.